Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 14 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai.
An nuna fargabar ci gaba da yaduwar ayyukan ta'addanci a kasashen yankin Sahel. Afghanistan na neman taimakon jin kai na gaggawa a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Sarauniyar Ingila ta kobe wa Yarima Andrew rawanin shi.
To kan labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa duk da farma ɗan ta'addan daji da aka yi kwanan a Najeriya har yanzu suna ci gaba da tafkata asa.
Ciki waɗanda mutanen hadda mata hakimin an ka dauka an ka tadeta cikin ana wannan illela an zo shekarun jojin mutum uku aka kace aka jikita waɗansu.
Za a ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya je jihar Ogun wani aiki inda gwamnonin jihohi biyar na kudu maso yamma da na jihar Yobe daga arewacin kasar suka tarye shi. Sannan za a ji inda aka kwana game da gasar cin kofin Afirka da ake yi a kasar Kamaru. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba. Ta da fatar yau ma an wayi gari lafiya. Jami'an diplomasiya na yammacin duniya sun fara fargabar ci gaba da yaduwar kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da kuma matsalolin tattalin arziki da zamantakewar al'umma a yankin Afirka da yankin Sahel, inda suka ce ana gab da fuskantar wani yanayi da ka iya haifar da mummunar illa ga yankin da ma sauran yankuna. Jami'ai daga kasashen Turai da Amurka sun yi gargadi a jiya Alhamis cewar haƙar da kasashen duniya ke ci gaba da yi bai cimma ruwa ba wajen dakile abubuwa da ke sa matasa ɗaukar makamai, haɓakar tsauraran ra'ayi da kuma taɓarɓarewar yanayin jin kai a yankin Sahel da ma yankin yammacin Afirka na yin barazana ga makomar nahiyar ta Afirka baki ɗaya. Secretary General Anthony Guterres ya shaida cewa a jiya Alhamis Majalisar Dinkin Duniya tana ƙaƙƙautawa don hana miliyoyin 'yan ƙasar Afghanistan faɗawa cikin mawuyacin hali na tattalin arziki da jin ƙai. Guterres ya shaidawa manema labarai a shalkwatar Majalisar Dinkin Duniya cewa an yi asarar rayuka a faɗin ƙasar. Fiye da rabin al'ummar Afghanistan yanzu sun dogara ne da taimakon jin ƙai. Idan ba tare da wani ƙarin haɗin kai daga ƙasashen duniya ba, kusan kowanne namiji mace da yara a Afghanistan na iya fuskantar matsanancin talauci. Ya ƙara da cewar al'amurra sun taɓarɓare har iyaye sun kai ga siyar da jariransu don ciyar da sauran 'ya'yansu abinci. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Sarauniya Elizabeth ta Burtaniya ta kwaɓe rawanin ɗanta Yarima Andrew daga aikin soji da kuma na sarauta a yayin da ake ci gaba da tafka muhawara kan zargin yin lalata da wata yarinya mai ƙarancin shekaru. Duke New York ba zai ci gaba da gudanar da ayyukan jama'a ba, zai ci gaba da kare kansa a matsayin ɗan ƙasa mai zaman kansa, in ji fadar ta Buckingham a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Alhamis. A farkon wannan makon, wani alkali a birnin New York na nan Amurka ya yanke hukuncin ƙarar da aka shigar a kan Andrew, wanda Virginia Guffrey ke zargin shi. Shari'a dai na iya ci gaba. Guffrey ta ce an tilasta mata yin lalata da Andrew.
To to an jima kadan Yusuf zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda yan fashin daji ko yan ta'addan daji kamar yadda hukumomi suka ayyana su ke ci gaba da tafkata asa duk wanda tsauraran matakan da hukumomin ke daukawa daga cikin wuraren da har yanzu abin bai sauki ba har da yankin Sokoto Muhammad Nasir Gareka
wuraren da ma ake ganin kamar an samu sauki jama'ar yankunan sun ce har yanzu yan bindigar na nan sai dai taron hanya da kuma dokar jama'a da yawa ne suka sassauta alal misali a jihar Sokoto wanda ke arewa maso yammacin kasar har yanzu ana samun koke-koken jama'a a yankin gabascin jihar yankin Ilela da shi ma ke gabascin jihar a cewar jama'ar kusan safiya duk ta Allah sai yan bindiga sun kai farmaki su kashe ko su sace jama'a Bello Isa Ambarura shine wakilin jama'ar a majalisar dokoki ta jihar Sokoto
shekarun jiya na mazabaddar na sabon gari an shiga abin suka da gidan mutum bakwai cikin wadannan mutanen hadda mata hakimin an ka dauka an ka tadeta yanzu kuma mutanen na suna ga hannun su hadda sai yanzu sun daga sun je wani kawai a cikin hura gidi suka shiga da su iska mun dan kasuwa ana ce mai Alhaji Usman an kama shi da kane ne suka taya da su daga baya shi Alhaji Usman Allah ya kubutar da shi cikin ana wannan illela an zo shekarun jojin mutum uku aka kace aka jikkita waɗansu a matsayin mu nan wakilan jama'a dole mu hada mu duniya kuma mu koka ga akan madadin su na jama'a
shi ma hakimin kauyen Loggahuru duk a yankin na Ilela ya bayyana yadda abin ke addabar jama'ar sa
ni abin da aka sani na suna magajiban da Usman Loggahuru bi ni hakimin Loggahuru bi abin bindiga anytime suna zuwa in ba zo yau ba sun zo gobe suna daukan mutane suna kashe wasu wadanda abubuwa akwai da aka kashe musu kashe daga baɗai duk ko je kayan jiya an ɗauke wanda jiya na an kashe kuma shi da kyau ke jiya ma tsakanin lugu su tsauna su zirga wani su yasan da hannun su a haliyar tsauna gesa babba gesa karama gidan gada dima duk an waje
yankin na Ilela wanda nan ne iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar ya kasance sahun gaba inda jami'an tsaro na Banga ke taka rawa wajen kare jama'ar su kuma ga jami'an tsaro da gwamnati ta kai a yankin amma a cewar wakilin jama'ar hakan bai hana yan bindiga cin zarafin jama'ar yankin ba
yanzu sun gane shigar burtu suke sai ga mutum suna shigar mata sai su sa hijabi su dube shigo cikin gari su malaba su koye yan banga suka yi ta 12 su ga su gane wani lokaci tun karfe 10 ko 8 su labe cikin gari kullun abin da ke maki in ta za a ya ce mutanen ga wai ba a sayar da suke ba yanzu ni ɗaya Ilela local government ne ina gwada maka lungu da sako na Ilela local government so ya kamata a ce duk ayyukan da za a bi gwamnati da sa kaimi ta ba duk abin da ake ba jami'an tsaro ta dama su shiga sun da zukka tun an san inda suke
na ne mijin ta bakin jami'an tsaro sai dai kaka kiran dunan yan sandan Najeriya a Sokoto bai dauki kiran da nayi masa ba duk da yake rununa ta jima tana fadin cewa jami'an tsaro na bakin kokarin su tare da neman hadin kan jama'a ga samar da tsaro duk da yake so da yawa jama'ar yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro suna cewa sun san maboyar yan ta'addan abin tambaya ana shine yaushe ne jami'an tsaron za su hada hannu da jama'ar yankunan don sanin maboyar ta yan ta'adda Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya
jami'an tsaron Sudan sun harba harshashi mai rai da barkonan tsohuwa ga masu zanga-zangar neman kafa demokradiyya a birnin Khartoum a jiya Alhamis a cewar masu fafutuka a daidai lokacin da ake gudanar da zanga-zangar adawa da wani juyin mulki da soji suka yi a ranar 25 ga watan Oktobar 2021 kwace mulki da soji suka yi ga gwamnatin farar hula ta Prime Minister Abdullah Hamdok ya faru ne bayan da aka shafe makonni ana takun saka tsakanin sojoji da shugabannin fararen hula dangane da yadda Sudan za ta mika mulki ga tsarin demokradiyya juyin mulkin ya yi barazana kawo cikas ga tsarin wanda sannu a hankali ke tafiya tun bayan hamfarar da gwamnatin Umar al-Bashir da ya dade yana tayar da kai baya a shekara ta 2019 a ranar Laraba ne kasar Cambodia ta dage taron farko na kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya a karkashin shugabancin ta na shekarar 2022 gwamnatin kasar ta ce a daidai lokacin da ake samun rahotanni na nau'in Omicron a tsakanin mambobin kungiyar dangane da ziyarar da Prime Minister Hun Sen ya kai kasar Myanmar a makon jiya inda bai gana da shugabannin demokradiyya ba an dage ziyarar da ministocin harkokin waje da za su yi a mako mai zuwa a Singapore a cewar sanarwar da Co-Country ministan yaɗa labaran ƙasar mai masaukin baki ya sanar a cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafin sa na Facebook ya ce taron ministocin harkokin wajen Sen da aka shirya tun daga ranar 18 zuwa 19 ga watan Janairun 2022 a lardin Narupe an dage zuwa wani lokaci dalilin dage zaben inji shi shine yawancin ministocin harkokin wajen na Sen suna da matsala wajen tafiya domin halartar taron
to gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Kamaru inda ake ci gaba da fafatawa a gasar cin kofin Afirka inda mai masaukin bakin kasar Kamaru ta sake wata babbar nasara Muhammad Bashir Ladan gare ka
kasar Kamaru mai saukan baki ta lallata Ethiopia ci 4-1 a wasan ta na biyu na gasar cin kofin Afirka da ta hada amma Kamarun ta shiga fargaba a lokacin da dan wasan Ethiopia mai suna Dawa ya zura kwallo a mintuna 4 a kawai da fara wasa amma kuma jin kadan dan wasan Kamaru mai suna Kaltoko Ikambi ya maka kwallo a mintuna 8 inda ya daidaita tsakanin kasashen biyu bayan an dawo hutun rabin lokaci yan Kamaru suka kara kwazo lamba goman su mai suna Benson Abubakar kuma captain ya zura kwallaye biyu a mintuna 53 da 55 daga nan Kaltoko Ikambi mai dauke da lamba 12 ya kammala aiki da karin kwallo daya da haka Kamaru ta tsallake zuwa zagaye na gaba kafin wasan su na karshe da kasar Cape Verde wanda za a buga ranar Litinin mai zuwa masu sharhi sun ba da ra'ayoyin su game da wannan wasa a kamaran VOA Hausa
assalamu alaikum jama'a
wannan wasan da muka gani yau tsakanin wato kasar Kamaru da kasar Ethiopia to wasa ya fara she zuwa minti 4 da sumin wasa kasar Ethiopia ta saka daya she ya kasance kuma yanzu Kamaru su fita shi fanci kenan wannan gol da aka saka shi an kasance kuma kara na 4 wa haka wasa ya kare kenan Kamaru ta yi duka 4-1 wata da ke kasar Ethiopia to shi sa abin da fade shi ne kusan cewa Kamaru in kiyan da zaki ne ba a taba zaki domin zaki yayin da ya fishi shi abubuwa injiniya
Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru
to a gaida Muhammad Bashir Ladan a shirinmu na hantsi za a ji yadda 'yan kasar Kamaru ke ganin irin wannan nasarar da suka yi na baya da ma na yanzu. Yanzu bari mu ketara Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya je kasar Koko jihar Ogun inda gwamnonin jihohi biyar na kudu maso yamma da na jihar Yobe daga arewacin kasar suka tarye shi. Hukumomi dai sun ce ya je ziyarar aiki ne da ta hada da kaddamar da wasu manyan ayyuka. Hassan Umar Tambuwal gare ka.
Ajiya Alhamis, shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara ta yini daya a jihar Ogun. A wannan ziyara da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar Ogun ta yi a sassa daban-daban na jihar ta Ogun. Gwamnatin jihar Ogun ta bakin commissioner yaɗa labarai na jihar Alhaji Wahidi Odusule ta bayyana dalilin zuwan shugaban kasa Muhammadu Buhari a jihar ta Ogun.
Yeah, Gwamnatin
jihar Ogun ta ce ayyukan da shugaban kasa ya kaddamar ya ce ayyuka ne na jihar Ogun, ayyuka ne na cigaba, kuma ayyukan more rayuwa ne waɗanda gwamnan jihar Ogun da ko Abewodun ya gina ko ya shimfiɗa, kuma suna murnar ziyarar shugaban kasa a jihar tasu ta Ogun. Daga nan sai kwamishinan yaɗa labarai na jihar Ogun ya yi ƙarin haske a game da irin ayyukan da shugaba Buhari ya kaddamar a jihar ta Ogun. Ta Wahid Odushile ya ce shugaba Buhari ya kaddamar da tagwayen hanyoyin Jabuwade Ekwe mai tsawon kilomita 14, sai kuma wata hanya ta Shagamu zuwa Benin zuwa Lagos, waɗanda su ma tagwayen hanyoyi ne, da wasu sauran ayyuka guda uku, duka ayyukan biyar kenan, ciki har da rukunin gidaje guda 600. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Ogun ya ce shugaba Buhari ya gode wa gwamnan jihar Ogun da ya gyara hanyar gwamnatin tarayyar Najeriya da take nan a jihar Ogun. Odushile ya ƙara da cewa shugaban ƙasa ya yi godiya ga jama'ar jihar Ogun, musamman irin marabalale da suka yi mishi a yayin wannan ziyara a jihar ta Ogun. Shugaba Muhammadu Buhari, wanda ya sanya kayan Yarbawa a wannan ziyara, ya sauka jihar Ogun ne da misalin karfe 11:37 na safiyar jiya Alhamis. Gwamnonin jihohin Ogun, Yobe, Ekiti, Ondo da Osun, tare da wasu kososhin gwamnati ne suka tarbe shi a jihar ta Ogun. Tun da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi wa jihar ta Ogun adabo, ya koma birnin Abuja. Fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To, a gaida Hassan, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Ga miki wataƙila sai an hako mutane daga kabari an daure su saboda irin ta'addar da aka yi a harkar wutar Najeriya ta Bahaushe kare ba zai ci ba kudi ne kamar Bahaushe yake cewa mallan gashin tinkiya.
Shugaban kwamitin kula da wutar lantarki na tarayyar Najeriya Honorable Magaji Dawo Aliyu kenan ke daddale dalla-dallan bayanai akan kwama talar kwashe kuɗaɗen da aka ci an kada domin inganta wutar lantarki amma aka bar ƴan Najeriya cikin duhun dare. Shi kuwa jigon jam'iyyar PDP nan Honorable Isa Ashir Kudanga ya wa duniya yake cewa jam'iyyar APC da ita za ta gajiya ce ta take ta faman shure-shure har ma da cewa in dai maganar fakewa da laifukan PDP na baya ne to yanzu fakariya ta riga ta kare.
Musifan nan na Boko Haram, shugaban kasa ya ce a bashi wata 6 zai ga bayan wannan al'amari. Yanzu muna shekara 6 da wata 9 babu abu ci gaban da aka samu. Ina bala'in da yace kace an je an samu hanyar jirgi an datse.
Sai dai kuma tuni shugaban riko na jam'iyyar APC a tare Najeriya gwamna mai malabu ne yace irin tafka kurakuran da jam'iyyar PDP ta a baya ne jam'iyyar APC take ta kokarin ganin ta shashari.
Yanzu duka abubuwa da ake kuka da su wanne ne wanda PDP ta magance APC ta zo ta wargaza babu.
Washin ina maganar sulhun ta yayin jam'iyyar APC a jihohin Najeriya da aka ce a jihar Kano ta kai ga magoya baya sun fara sare-sare. Sanata Abdullahi Adamun jam'iyyar APC na jihar Nasarawa da ke jagorancin kwamitin sulhun ta yayin jam'iyyar APC ya ce an yi kokarin kwakule matsalolin jam'iyyar APC amma har yanzu akwai matsaloli a dangare.
Sulhun mun bayar mun tafi baya ta haihu misali Kano mun zo muna iya fadin azumi mun tafi ke zaka sai a ranar ku to ta bada hukunci amma yanzu muna nan muna kokarin yadda za a samu sulhu kotun ma a jinyar ganin kotu.
Wannan nan fa tsatsage ne na wani tsagin da muka tsayayo cikin jerin muyoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum. alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan dake bibiyar batutuwan kasa dan yaga an ba an warware shiri na 48 cikin jerin shirin manuniyan da zuwa yanzu dai a iya cewa shirin ya riga ya dore dorewar kuma amma ta tsananin tsamin tsaren da aka tsinci kai tsamo tsamo a Najeriya ce an jami'ar PDP ke cewa suna ganin ta riga ta mamaye mafi akasarin gurare har ma tsohon dan takarar gwamnati na jami'ar PDP a jihar Kaduna Honorable Muhammad Isa Ashirku dan na ga yawa duniya cewa dukkanin alƙawuran da jam'iyyar APC ta yi wa ƴan ƙasa da yanda ta buta warware yana ne cewa koda dai jam'iyyar APC ta yi wani abin azo a gani to ta tafka tsumbure
wato ko mun ki ko mun so mulki fa ba na mutum ɗaya bane kan daki ne sai an taru kuma dole gwamnati ya zama mai sauraro dan Allah bai mallaka mishi ya san komai ba ai rigiman nan ta wuce ta kowa in fa guguwan ta taso da ni da dan APC da dan Abuga da PRP wallahi talaka kada kana ni ba dan APC bane kana yaudaran kanka ne
akwai masu zaton cewa irin abubuwan da suka faru a baya yadda ƴaƴan jam'iyyar da suke gwamnati yanzu na APC suka dinga sukar jam'iyyar ku ta PDP akan maganar tsaro musamman Boko Haram ba ku fargabar kada irin yadda kuke nuna na kasan gwamnati Allah ya jarfice ku a ba ku mulki kuma ga mudana ku
to abinda nake so in tabbatar maka lokacin da muke mulki in banda musifan nan na Boko Haram da mu ma muka dauke shi siyasa ne a lokacin aka ce gazawa ne shugaban kasa ya ce a bashi wata 6 zai ga bayan wannan al'amari yanzu muna shekara 6 da wata 9 babu abu ci gaban da aka samu a lokacin mu babu wannan banditry kukenan ko to ina gara ai ga nan a baje a faifai ina bala'in da ya wuce ka ce an je an samu hanyar jirgi an datse
sai da kuma duk da sukuwar sukar da ƴan jam'iyyar adawa ke yi wa jam'iyyar APC na cewa alƙawarin duk da ta dauko ƴan Najeriya kafin ta samu gadan mulki ta yi dare dare shugaban riko jam'iyyar APC a tare Najeriya kuma gwamnatin jihar Yobe Malam Mai Malabuni ya ce dama dole ne in an tabbata tabargaza sai an dauki dogon lokaci ana gyara gyari yana mai cewa akwai tabargazar PDP ɗaya tadda ba ta ƙara magana idan aka warware
harkar rashin tsaro na Boko Haram da sauransu ne gurgunta jam'iyyar PDP har shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zo kan karagar mulki to su ma suna gani kaman wannan abin da yake faruwa na arewa maso yamma shi ma wani abu ne da za su yi amfani da shi su ce ko yunwa ko fatara amma sun manta misali a karkashin mulkin su $16 billion na dalan Amurka wanda ya salwanta akan wutan lantarki kadai da za su bari ƴan Najeriya su fahimci wannan kadai da ba su da ma bakin magana
amma me yasa ku ba za ku dauki wannan a matsayin suka mai ma'ana ba da zai kara muku azama ko kwadin gwiwan yin ayyuka
eh to ai suka mai ma'ana shi mutumin da ya barna bai iya baka shawara mai ma'ana. Ana ai misali yanzu dukkan abubuwa da ake kuka da su wanne ne wanda PDP ta magance APC ta zo ta wargaza babu
ashe dai har yanzu cikukuyar tunar junar cikin gida cikin jam'iyyar APC a jihar Kanawa tana nan a dankare domin kuwa tsohon gwamnatin jihar Kanawa sanata Ibrahim Shekarau ne shelanta wa duniya cewa har yanzu akwai sauran rina aka ba dukko da dogon taron da aka ce tun dare aka fara amma sai da asuba aka karkare
an zo an hada mu a daki guda ni na ji to ga muka shi ga sabla Adamu ga mutanen gwamna ga mu aka zo kan maganar baya yadda mu ganshi yace yayi kuskure ayi hakuri aka zo kan maganar kiran tarurruka wanda gundun tsarin mulkin jam'iyya ya wajabta a yi su ba a yi yace to yanzu dai zai kokari ya ga ya gyara su gaba ta uku shine zabubbuka da aka yi na shugabancin jam'iyya za a tattauna wannan shi da kansa ya tashi yace ai akwai magana a kotu a jira kar ai komai akai shi an ji sakamakon kotu kuka ce to amin yadda koran litin muka zauna wannan zama tun wajen sha'abin dare har karfe 5 na asuba washe gari ko talata ko ta fitar da hukunci tace mu ne daidai su ne ba daidai ba ta ga wannan ko ya rage wajen iya ga hukunci a kasa
sai dai kuma wannan rikicin rungumannin mu fadin cikin gidan jam'iyyar APC da yasa wasu ƴan jam'iyyar ke ta faman barabare ya fara samun sauki da sassaucin da aka ji shugaban kwamitin sulhun ta ƴan jam'iyyar APC da aka fa sanata Abdullahi Adamu jihar Nasarawa wana sanadar duniya cewa jam'iyyar APC kam a yanzu ta dan murmure
in Allah ya yarda kafin wata ya kare za mu gama waɗannan din in mun gama akwai za a je a yi maimaici wasu mun ba mu tafi ba ta yau misali Kano muna barin Kano mun zo muna iya fadin mutum mutai ko yake zaka ce ai a ranar ku ta ba da hukunci akan abin da akan amma yanzu kamar muka fara fitan farko muna nan muna kokarin yadda za a samu sulhu kotun ma a jinin maganar kotu
to a bisa bayananka kun tattauna da jiho jihohi biyar a cikin tsawon wannan lokaci da kuka fara aiki. Za a ce kulli yana biyan kudin sabulu kuwa?
Alhamdulillah, kamar nake fadi, shi wanda ba bashi rabon fada ba, bai san menene yake cikin dawaini ya da ka dora mana rabon fada ba. Rigiman da aka fare ta fiye da shekara daya, fiye da shekaru biyu, shekaru uku, shekaru hudu, baka cewa rana daya tak zaka magance albashi. Amma dan kokarin mu a samu fahimta tsakani. Saboda haka ba za mu ce da kowa shi kenan mun samu abin da muke bukata kaka kamba. Amma mun samu nasarori kuma ba mu gama ba tukuna bare mu ce a'a an yi nasara da yake kamata muna kan aiki ne tukuna.
Ashe dai har yanzu akwai tatabirzar tabargazar tattare kudin yan Najeriya a bangaren wutar lantarkin da aka ce wasu tsirarin mutane ne suka wawure. Domin kuwa shugaban kwamitin kula da wutar lantarki a masokin tarayyar Najeriya Honorable Magaji Dawo Aliyu ya ga yau duniya cewa an wawure mafi akasarin kudaden da aka ware. Musamman ma dai domin ganin an inganta wutar lantarkin tarayyar Najeriya da ya ce gashi nan har yanzu dai an bar yan Najeriya cikin dare.
An ya taba gaya miki wataƙila sai an hako mutane daga kada kabari an daure su. Saboda irin ta'addar da aka yi a harkar wutar Najeriya ta Bahaushe kare ba zai ci ba. Kudi ne kamar Bahaushe yake cewa mallan gashin cinkiya aka sa a harkar wutar. Amma abin takeici shine akwai kamfanuka masu dafa wutar lantarki a Najeriya wanda za su iya dafa wuta mai tarin kamar ake cewa megawatt 40,000. Amma har yanzu a 4000 muke a Najeriya.
To wannan bincike da kuka fara a nan a ina aka kwana yanzu?
Wannan bincike ba zai kare ba. In ka buɗa wani page ne sai kan cewar abin yana da yawa. Amma in Allah dan shawo daga wata zama da public hearing akan abubuwan da suka fara a bangaren wuta tun daga 2015 zuwa yau. Muna so duk wanda aka ce aka bar sunansa ya fito ya faɗa abin da ya sani.
Akwai waɗanda ke ba da shawaran cewa a rusa wannan harkar sayar da hannun jari da aka yi na waɗannan kamfanoni gaba daya.
To an yi kurakurai manya-manya gunduma-gunduma. To amma ba na goyen baya gaba ɗaya duk a soki. Amma duk wanda aka ga ya kasa dama doka ta ba dama a karbe. Kuma a Madina abin da muna yi ba su fahimta ba. Duk discourse ɗin nan fa sai hannun jari kashi 60 ne cikin 100. Kashi 40 har yanzu na 'yan Najeriya ne. Ya kada 'yan Najeriya su rika tambaya ina wannan kashi 40 din yake.
To duka iya batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya wannan mako sai dai kuma kafin mu sallama sai mun ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa a yau ma dai kwanakin su sun zurare. Domin kuwa daga Juma'a nan saura kwanaki 500 ne katal su yi sallama daga kan kujin da suka yi dare dare. Kuma a madadin maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi a cikin wannan shiri safiya da dare. Ni Isa Lol Ikara da kan shi an gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
A gaishe ka yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Allahu Allah.
To da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takeice.
Jami'an diplomasiya na yammacin duniya suna fargaba ci gaba da yaduwar kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da kuma matsalolin tattalin arziki da zamantakewar al'umma a yankin Afirka da kuma yankin Sahel.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu da wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana zamu kawo muku wani sabon shirin kafin in yi sallama da ku ina mika ta'aziyata ga iyalan marigayi Yakubu Haruna Gwammadadi a jihar Bauchi Najeriya saboda rasuwar Abimelech Yakubu Haruna wanda tuni aka yi jana'izar sa Allah ya ji kansa da rahama amin yanzu a madadin Yusuf Aliu Harande da ya tani gabatar da shirin da Jumba Hamza da ya bada umarni da kuma injiniyan mu Stalin Karl Stalin ni